Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Kana masu na'urar computer suna iya kama mu a duk lokacin da suka so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Grace Alheri Abdu muke sake zan raga man shirin da wannan hantsin ba labaran duniya za ku ji matsayin da makiyaya da mahauta suka dauka akan dokar hana kiwo a jihar Taraba har wa yau a jihar Taraba za ku ji dalilan gwamnatin jihar ta Taraba na daukar matakin tantance baki a cikin jihar sai kuma rahoton rana hana shigar da yara bauta da Abdulhab Muhammad ya komo na Kano Sulaiman Barma shi ma ya komo da rahoton daga Jamhuriyar Nijar kana muna da nasiha akan muhimmancin zaman lafiya sai labaran da suka dauke hankulan jaridun Jamhuriyar Nijar amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu tare da Ladan Ibrahim Aiwa Jiya Litinin shugaba Donald Trump ya kara samun koma baya domin wata kotun daukaka kara ta gwamnatin tarayya ta biyu ta kada kuri'ar taka burki kan amfani da ikonsa na shugaban kasa wajen takaitawa kasashe shida galibi musulmi su kunin kawo ziyara Amurka. Kotun daukaka kara ta tara da ke birnin San Francisco ta kada kuri'ar bai ɗaya jiya Litinin na kin amincewa da umarnin wucin gadi da shugaba Donald Trump ya bayar. Bisa hujjar cewa shugaban kasar ya wuce gona da iri da ya bada wannan umarni a ranar 2 ga watan Maris na kare kasar daga 'yan ta'adda da ke shiga Amurka. Kwamitin da ya kunshi alkalai uku ya ce yayin da dokar shige da fice ta kare 'yan kasa ta shekara ta 2952 ta ba shugaban kasa iko kan takaitawa wasu shigowa Amurka da kuma tabbatar da tsaron kasa. Batun shige da ficin koda na shugaban kasa ne ba abu ne da ya rataya wuyan mutum guda ba. Hukuncin da kotun ta yanke jiya Litinin ya kara karfafa hukuncin da wata kotun daukaka kara ta hudu da ke Virginia ta yanke wadda ta goyi bayan hukuncin da wani alkali a jihar Maryland ya yanke na takawa waɗansu ɓangarorin umarnin birki. Sai dai kotunan biyu sun ba da hujjoji da suka sha bamban.
Shugabannin harkokin kasuwancin kasar Birtaniya suna kara gabatar da wato bukatunsu da suka shafi ficewar kasar daga kungiyar tarayyar Turai. Yayin da suke kokarin amfani da sakamakon zaben da aka gudanar makon da ya gabata da ya rauna jam'iyyar Conservative ta Theresa May da ta gaza samun rinjaye kai tsaye a majalisa. Suna kamun kafar gwamnati ta nemi wato dangantaka ta kud da kud da kungiyar tarayyar Turai fiye da yadda Ms. May ta yi niyyar yi da farko. Wata take kokarin ci gaba da mulki a kalla karamin lokaci yayin da take fuskantar rashin wato jami'iyarta bisa sakamakon zaben da aka gudanar makon jiya yana da wuya a iya fadin irin tasirin da rashin tabbas da harkokin siyasa yake da shi a kan shugabannin cibiyoyin kasuwanci da kuma irin illar da zai yi ga tattalin arzikin Birtaniya idan ba dauki matakin gaggawa ba in ji Martins kimanin kashi 72 cikin 100 na wakilan kungiyar take tattaunawa a madadin cibiyoyin kasuwanci sun ce ya kamata batun sake cin wata yarjejeniyar cinikayya ta kasance abu mafi muhimmanci ga sabuwar gwamnati. Shugabannin harkokin kasuwanci da ke daukar sakamakon zabe a matsayin kin amincewa da shirin May na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai suna kira ga Prime Minister da tabbatar da yancin zama kasar 'yan kasashen Turai miliyan 3 da suke zaune a Birtaniya a halin yanzu. Bisa hujjan cewa suna tasiri ga tattalin arzikin kasar suna kuma so a yi a gudanar da harkokin kasuwanci a kasuwar daya ba tare da biyan kuɗin fito ba.
Jami'an
kungiyar tarayyar Turai na kasar Turkiya za su gana yau Talata a birnin Brussels da nufin sake ci gaba da tattaunawa kan kokarin Turkiya na shiga kungiyar da aka shafe shekara da shekaru ana jan kafa a kai. Dangantaka tsakanin Turkiya da wato kasashen tarayyar Turai ta yi rauni irin da ba a taba ganin irinsa ba biyo bayan yakin cacar baki tsakanin shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan da kasar Belgium a kuri'ar raba gardamar da ya sa aka kada da ke cike da sarkakiya da nufin kara karfin ikonsa. Yunkurin sake kara dankon dangantaka na baya-bayan nan ya biyo bayan ziyarar da Erdogan ya kai a Brussels ne bayan nasarar da ya samu a kuri'ar raba gardamar da aka kada cikin watan Afrilu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC. Yanzu makomar dan wasan barkwancin nan Bill Cosby tana hannun masu taimakawa alkali yanke hukunci bayan da bangarorin biyu suka kammala gabatar da hujjojinsu a kotu jiya Litini. A turumarsa da ake yi a wata kotu dake kusa da Philadelphia da yin lalata da wata mace. Ana turumar Cosby dan shekaru 79 da bugar da Andrew Custard, wata tsohuwar daraktan wato gudanarwa a kungiyar kwallon kwando ta mata a Jami'ar Temple. Lawyer Cosby ya yi amfani da damarsa ta ƙarshe wajen bayyana cewa Andrea ƙarya ta yi a lokacin da ta ba da shaida game da dangantakarta da ɗan wasan barkwancin. Sun bayyana cewa ta buga wa Cosby waya fiye da sau 50 bayan lokacin da take zargin ya kai mata harin, amma kuma ta gaya wa 'yan sanda cewa ba ta magana da shi. Masu shigar da ƙara sun bada ƙarfi kan shaida da Cosby ya bayar da bakinsa a shekarar ta 2005 lokacin da Andrea ta shigar da ƙara. A ciki Cosby ya amince da cewa ya karbi wani magani da ake kira Colludes a cikin shekara ta 1970 yana ba mata da yake so ya yi lalata da su. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Bari mu fara rahotannin namu da zanga-zangan da mawata da makiyaya suka yi a jihar Taraba cewa ba za su yarda a hana su kiwo a sarari ba. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ɗaruruwan makiyaya, mahuta manoma da ma sauran fatakin dabbobi kenan yayin wannan zanga-zangar lumanan da suka yi har zuwa majalisar dokokin jihar Taraba, domin su nuna rashin amincewarsu da sabon ƙudurin doka da gwamnatin jihar ke neman kafawa da zai hana kiwo a fili. Ƙungiyoyin da suka kara da jalin gwafadar jihar ɗauke da kwalaye sun ma buƙaci 'yan majalisar dokin jihar ne da su yi fatali da wannan ƙudurin doka da gwamnan jihar Arctic Dare Edison Isiaku ya tura musu. Alhaji Bashir Samba Garkuwar Lamira da ke ma zama shugaban haɗakar ƙungiyar 'yan kasuwa manoma ta Arewa ya ko bayyana dalilansu na shiga wannan zanga-zanga.
Muna wannan zanga-zanga ne dalilin gwamnatin jihar Taraba da 'yan majalisar jihar Taraba suna nuna cewa wai ba za a yi kiwon shanu a jihar Taraba ba. Mu kuma maganar kiwo ya haɗu da maganar noma. Idan har za su hana kiwo to sai dai su hana noma. Saboda shugaban ƙasarmu Muhammadu Buhari ya ce mana mu bi abin da ya ce shine ba za mu yadda ba.
To sai dai kuma da suke miƙa takardar kokin nasu. Shugaban ƙungiyar Fulani makiyaya ta Miyetti Allah na jihar Arewa maso gabas Umar Mafindi Danburan da kuma tukuransa na jihar Taraba Sabi Mahmud Tukur sun koka ne da cewa ma ba a tuntube su ba kafin gwamnan jihar ya miƙa wannan batu ga majalisar dokokin jihar.
A Taraba aka zo aka nemi a bada hurumi na hekta 5,000, gwamnatin jihar Taraba take bata da taku ɗaya da zata bayar. Sannan yau tace wai zata ba mu fili mu yi ranches don mu ciyar da dabbobinmu wannan da lauje cikin nadi. Kuma abin mamaki sun ce za su yi marshal da ba za a iya karan su ba. Ko sun kashe ka ko sun kashe dabbobinka baka da inda zaka je baka da abin da zaka faɗa. Gwamnatin Nigeria ta zo ta fassara mana cewa abin da constitution ta ce shine ta ba mu free movement, ta ba mu ta yadda cewa mu mallaki abubuwa masu tafiya da wanda ke tsaye wuri guda. A soke wannan doka cikin gaggawa kada ma ya zama doka. Muna rantsewa da Ubangiji in House of Assembly sun sa dokar nan ya zama doka muna tafiya kotu mu rike su ransom nan da shekara 10 har Supreme Court sai mun je da su. Ba za mu yadda ba, ba mu yadda ba, ba mu taba yarda.
Kakakin majalisar dokin jihar Abel Peter Dia shine ma ko ya tarbe su ko da yake daga bisani an tashi ne dutse a hannun riga, yayin da kakakin majalisar ya nemi ya kare manufar wannan kudirin doka batun da masu zanga-zangar ke ma zargin cewa da lauje cikin nadi, ko da yake kakakin majalisar ya ce ba haka zancen yake ba.
Su karanci wannan dokan, su nemi lawyansu randa za a yi abin da ake kiran public hearing, su zo ranan su fadi duk abin da bai gamshe su a cikin wannan dokan ba, su gaya wa committee abu kaza da kaza bai gamshe mu ba, ga abin da muke so ku yi gyara. A'a, ba mu son wannan abin yanzu, ku bar mu sai mun zanna da gwamnati tukun. In committee ta gani a cikin iliminta, a cikin saninsu, ya kamata su yi haka, za su kawo mana report su ce ga abin da ya kamata mu yi bisa ga shi ne za mu yi.
Ita dai wannan dokar za ta mahana kiwo ne a fili, kuma duk wani makiyayin da zai shigo jihar sai fa ya samu izini, yayin da ma za a tanar da wata rundunar kota kwana. da ke zama dogaran hana kiwon ko da yake yanzu lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz kuma kafin mu ci gaba a shakata da wannan.
Zaidu na malgamai mata ba zargin su dan yi ai kyau.
Zaidu na malgamai mata ba zargin su dan yi ai kyau. Zaidu na malgamai mata ba zargin su dan yi ai kyau.
Nufin ga ya ce ga kwan giwa ka ji ko gidan ga kana yaro. Gashi yanzu haka wayanta
wata da mukai ma ka gamari sarkin su dan kananan gidan sarkin su dan nai ai kyau sai don malaka mai martaba
lukin ka ya ce ga kwan giwa ka shigo gidan ga kana yaro gashi yanzu haka wayanta
wata da mukai.
To mun gode Ibrahim Sani Aliyu dan dawo da wakan mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora. Har yau yau a cikin jihar Taraba wannan karan Sanusi Adamu ne ya tattauna da gwamna akan tantance bakin da ke shigowa jihar. Ga kuma abin da gwamnan ke cewa cikin rahoton na Sanusi.
Wani lokaci gwamnati zai hanga nesa abin da zai faru, mutane kuma ba za su gane ba. Ba wai muna kyaman baki ba, duk wani garin da zai girma dole sai ya bar baki sun shigo. Amma in bakin zai zo da damuwan tada hankali, to dole kai kuma ka tashi tsaye. Don waye baya son baki? Ana son baki mai arziki, kuma arzikin ba za ka samu ba in ba bakin. Amma dole ka yi lura in bakin ne ya zo zai kawo tada zama tsaye ne, to dole kai kuma kai zaman tsoro. Lokacin ne muke cewa a duba fa ana fada koyena. Kuma yanda mutane suna shigo wannan ba kaman yanda aka saba shigo ba. Kaga mutane su shigo diyawa da makame shine ke kawo tsoro.
Gwamnatin jihar Taraba Architect Darius Dixon Ishaku ke kare matakan da gwamnatinsa ta dauka na tankare da rairayar baki dake kwarara jiha don hana miyagun mutane da ragowar ƴan Boko Haram dake tsirewa daga yaki da sojojin Najeriya a gandun dajin Sambisa. A baya dai gwamnatin jihar Taraba ta shaka kausar suka daga kungiyoyi dake kare yancin dan adam na tauyawa baki yan kasa yancin walwala da zama a duk wani bangare na Najeriya da suka zaba. To amma sakamako da matakin tantance baki dake kwarara jihar Taraba ke haifarwa a yan kwanakin nan ya sa masu sukar matakin sun so maganin fa'idar sa, inji gwamna Architect Darius Dixon Ishaku.
Ba ji ne ba, amma yanzu ai mutane suna kuka wanda ma suka ce a su baza ba karama a rage mutane zuwa. Yanzu sune suke kawon kara, sune kuma suke zuwa da wanda suke suna satan mutane. Yanzu magana da nake yi da ke an sace wani dakici ana neman miliyan 7 kafin za su. Muna neman shi, muna roko ba mu same shi ba. To ka gane yanzu ai iyalinsa da mutanen garin ba wanda ya huta yanzu. Saboda haka ba wai kyaman baki dole su shigo, amma dole a yi lura a san wani baki ne ke zuwa.
Gwamnan yace sakaci da hukumomin da ke kula da iyakokin Najeriya na daga cikin lai da suka bayo kungiyar ƴan ta'adda ta Boko Haram damar daukar mayakanta ƴan kasashe makwabta da shigowa da makamai da suka yi amfani da wajen farma jama'a kana kuma da masu sace mutane don neman kuɗin fansa, wanda yace na buƙatar sa idon shugabannin al'umma.
Na roko kuma duk su sarakuna da dakaitai da sauransu wanda suna lura da tafiyan jama'a da mulkin jama'a dole su rika yin karan wanda ba su yarda da zaman su ba. Don dukan mu wani zaka same shi ba mutumin na gare ba ne, ya zo da tsaya ne, ya zo ya tada hankalin jama'a. In an yi mana report da wuri za mu nemi yanda za mu mu kama shi ko mu lallabe shi bar mana kasa. Ni bana sun fada, ni tun na hau na roƙon mutane cewa su bani zaman lafiya zan ba su aiki. Kuma ba zaman lafiya ba aiki, ko me kai niyya zaka yi ma jama'anka in ba zaman lafiya nan niyyan ma ba zai tsaya ba. Don me? To zan gina maka asibiti a zo a fashi, ko ba haka ba? To zan yi maka gona ba kai baka zauna a gonan ba don ba zaman lafiya. Ko me kai ma jama'a ba za su iya su rike ba don me? Don ba zaman lafiya.
Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.
Lallan shugaba dai mai sirrin zaman lafiya.
To a ranan 12 ga watan Yuni na kowace shekara, Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe domin duba yadda ake ci da gumin yara. Abdulwahab Muhammad ya shirya mana rahoto akan wannan lamari.
A Najeriya kusan yawancin gidaje ana samun yara masu aikin kwadugo, wataƙila saboda su taimakawa kansu da ma iyayensu domin neman abin karin kumallo. Daga cikin irin ayyukan da yaran kan gudanar ya hada da talla, dako, yawon bara, kwasar shara, wanke-wanke a gidaje da kuma otel-otel. Ga dai abinda wasu yaran ke faɗi kan wannan batu.
Sana'a mutum in yana samun kuɗi tana da kyau. Wani biyu yana samun dari ko wani biyu dari biyu wani biyu dari da hamsin.
Samun babana ne kawo ni filin kuma yana koyon ɗinki. Idan na tashi don kawo faci don na yi sai abin dari da hamsin ko ɗari.
Har ila yau wani uba ya bayyana halin da yake sa yara gudanar da aikin kwadagon.
Gaskiya suna fita wanda yana tura amalanke ko ya je sari wani itace a haka. Kaga akwai masu saran itace, akwai masu sayar da albasa, wasu suna jan nafif dina mutane haka, wasu daga cikinsu suna zuwa gwanaki a noma su yi aikin karfi a sallame su dawo.
Shugabar shiyar Arewa maso gabashin Najeriya ta kungiyar kare haƙƙin mata da yara da ake cewa Women Situation Room ta yi tsokaci kan batun.
Yara da yawa ko sun rasu iyayensu gaba ɗaya, wanda suna nan kara zube ba wanda zai kula da su, ko kuma in ma iyayensu duka biyu bane suka mutu sun rasa ɗaya daga cikin iyaye especially baba. Kaga wani lokaci uwaye za su tura yaran nan su nemo musu abinci. To ta yaya za su yi su nemo abinci sai sun je sun yi aikin kwadago da sauransu, wani lokaci ma har shi zarafinsu. Gwamnati tana da kuma hukumomi masu zaman kansu suna da alhakin sama musu da kaman gidajen marayu hakan nan da za a aje, inda za a kai yaran nan a aje su, suna da gida ba wai sai sun je sun fita sun yi aiki ba. Gwamnati ne za ta ciyar da su, gwamnati ne za ta sutura da su, kuma su za su ba su ilimi.
Ranar 12 ga watan Yunin kowace shekara, gwamnatoci da kungiyoyin ma'aikata da na kungiyoyin fararen hula da sauran al'umma don gudanar da bikin yaƙi da aikin bautar da yara domin samar da mafita ga wannan matsalan da ke dakushe makomar yara manyan gobe. Abdulwahab Muhammad, Murya Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Yara Allah nana haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta, irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe.
To a can jamhuriyar Nijar ko kasar ce ta dauki matsaya akan rikicin Qatar da Saudi Arabia, abinda wasu ƴan kasar ke cewa kaman shiga shara ba shanu ne, kuma suna bayyana ra'ayinsu game da wannan lamari. Ga Sulaiman Muna Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kamar yadda wannan kace nace na tsakanin Saudiya da Qatar ya haifar da rarrabuwar kawuna tsakanin ƙasashen duniya, haka ya haifar da muhawara tsakanin jama'a bisa la'akari da hujjar yaƙi da ta'addancin da ƙasar Saudiya ta bayar, abinda ake ganin sa a matsayin dalilin da ya ja hankulan ƙasashen Afirka su bi sahun Saudiya. Masanin ilimin zamantakewar al'umma Dr. Sani Hayyajan Juna na ganin mai yiwuwa akwai ƙamshin gaskiya a zargin da ake yi wa ƙasar ta Qatar.
Dan ƙasashen duniya duka hakan ga ba su tashi su yi irin wanga abu haka nan ga banza. Di yanda za a yi akwai dalilai, akwai hujjoji, kuma hujjojin an ba su su sun shaida sun gane su. Sai dai mu abinda muke nazari cikin shi muke kaman mamaki, ai ba tun yau ba mutane ƙasashe da dama sun san abin da ke wakana, sai halin yanzu aka hito dan Donald Trump ya kwatanta cewa ga abin da ake ciki.
Sai dai Maman Sani Adamu, wani dan siyasa mai bin diddigin al'amuran yau da kullun, na cewa
Saudiya tana son ta yi jagorancin ƙasashen Laraba, ita kuma Qatar tana daidaita hurɗarta da ƙasa kamar Iran, saboda Iran ita ce babbar maƙiyar Saudi Arabia. To su kuma wannan ƙasashe da suke kuma kwabtaka da Iran kuma suke kusa da Saudi Arabia, ba ala dole bane sai sun bi umurnin Saudi Arabia. To shine umar basu matsalolin da ke akwai tsakanin Qatar da Saudi Arabia.
Kasar Niger na daga cikin ƙasashen da suka yi kiran jakadunsu mai ofishi a Qatar ya dawo gida domin wata tattaunawa, in ji hukumomi. Sai dai wasu ƴan ƙasar na ganin matakin tamkar shiga shigula.
Ba abin da ba mu tambaya ba daga Qatar, kuma akwai cibiyoyi na agaji da suke nan cikin Niger suna taimakawa. Mun yi kiyasi ne mun ga abin da muke bada a cikin wannan abun. ina zaton ba mu yi ba. Yayin da muke haka nan muna da hudda da kasar Turki. Kasar Turki ta ga wannan abun bai dace ba. Har ana ganin ma ta yi kusa da Qatar bisa da wannan. To mu muna tare da su. Mun ko ina kuma abin da muke fifita a ba mu taimako a ba mu agaji. To wannan irin rishin alƙibla na Niger yana da ban mamaki.
A baya-bayan nan shugaban kungiyar tarayyar Afirka Alpha Conde na kasar Guinea-Conakry ya sanar da aniyar sulhunta kasar ta Qatar da kasar Saudiya, ta inda Dr. Sani Hayya ya ce ya yi daidai.
Afirka lalle tana kawo gudunmuwa kuma mun san cewa da Alpha Conde mutum ne mai galaba wajen Turawa, shina a wajen Larabawa kuma tun da musulmi ne shi kamar su, shina a magana yanda za su yarda.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Mubiya ta Kano mun shige Niger sun dawo mulkin kai ba wani ja, in ja don sun kawo hijja mai daraja. Hamani aboki afuwaja daga nan muzi ya race a fabolta su ma can dusun yayanta Musa yau sun sabunta Morris mai san sa da zumunta ya me gwada ba shiga labaita a waga dugu jirgi za mu shiga mu ce fada.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 3 na tsakar dare da minti 21 kuma Sulaiman Mumunu Barma bai je da nisa ba domin ko gashi zai gabatar muna da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Monde d'aujourd'hui wacce ke cewa shugaba Isu Muhammadu ya fara shirin damkare gamar shugabancin jam'iyyar PNDS tarayya a hannun Janar Salu Jibo da nufin ba shi damar neman shugabancin ƙasa a shekarar 2021 kamar yadda suka yi alkawali da juna a shekarar 2011 lokacin da Isuhun ke shirin haye karagar Niger kuma tuni janar din ya fara kamun kafa a ciki da wajen ƙasar. Jaridar Lanketer ta ruwaito cewa wasu jami'an tsaron jandarma kimanin 36 sun gurfana a kotun hukunta laifukan soja a makon jiya bisa zargin su da laifin tserewa abokan gaba a fagen daga lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai hari a ƙauyen Wanzarbe a ranar 6 ga watan Maris din da ya gabata inda jandarmomi 6 suka halaka. Jaridar ta ce kundin shari'ar soja a sashen sa na 249 bai yarda ba jami'in tsaro ya tsere wa abokin gaba a lokacin kafsawa, saboda haka arcewa tamkar kasawa ne, abin da ke nufin idan kotu ta samu waɗannan jandarmomi da laifin da ake tuhumar su da shi za su fuskanci zaman wakafi daga shekara 10 zuwa 20, idan kuma hafsa ne to hukuncin zai iya zama kason rai da rai. Jaridar Lebanon ta ce shirin samar da aikin yi ga matasa da mutanen da matakin dakile hanyoyin bakin haure ya raba da ayyukan su a yankin Agadez na fuskantar barazana daga wasu 'yan gani na iya da ke kokarin yin kane-kane a tsarin rabon kudaden da aka yi tanadi, lamarin da sauran kiris ya haddasa watsewar baran-baran a wani taron kungiyoyi da hukumomi. Lura da yadda ake kokarin ware kungiyoyin da aka sani tun fil azal a Agadez yasa tsohon komandan yan tawaye Risa Bula mashawarci a yau a fadar shugaban kasa gaya wa hukumomi cewa mayar da waɗannan kungiyoyi saniyar ware zai iya kawo cikas a gurin da ake kokarin son cimma. Idan muka sake lekawa Lanketer, jaridar ta ruwaito labarin wani cece-kucen da ya taso tsakanin 'ya'yan sarautar tsibirin Dogon Dutse kan wannan batu a sanarwar da suka fitar a ƙarshen watan jiya a garin Nasarawa. Magadan sarkin Arewa da na Katarma sun ce sun yi na'am da hukuncin kotun Conseil d'Etat wanne ya tabbatar da sahihancin sunayen mutanen da ma'aikatar cikin gida ta aminta da takarar su a zaben sarkin tsibiri da ake sa ran gudanarwa. Sai dai jaridar ta ce arawan sun ce daga yau ba za su sake biyayya ga sarautar tsibiri da ke ƙarƙashin hannun gubawa ba. Hasali ma sun buƙaci hukumomi su raba garuruwan arawa da na 'yan uwansu gubawa, abinda ke nufin wargi ya bar daɗi, in ji Lanketer. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To yanzu kuma ga nasiha akan zaman lafiya.
hulɗar da ta kamata wanda yake ba musulmi ba, ai kusan a wannan lokacin ne ma ya kamata ka nuna kana da wani sako da ya kamata ka miƙa mai. Karka cuce shi, karka yaudare shi, inda ma zai zage ka ka ce kai haƙuri, ni musulmi ne, azumi nake yi. Har ma lokacin shan ruwa, tunda nan America za ga mutuna da abokanai da yawa wanda suke ba musulmi ba, wasu ma suna sha'awar su ji me kake cewa. Ah, to sai ka ce zo in baka abu kaza ka ci, wannan shi ake ce da shi shan ruwa. Ga wannan abincin na baka don nuna maka kyakkyawan hali irin na addininmu. Har ma ka kai masa ziyara don ka iyar masa da saƙon musulunci, kar ka zalunce shi kamar da na faɗa, kuma ɗabi'unka su nuna cewa lallai kana da saƙon da ya kamata ya bar abin da yake kai dawo kan naka, ta hanyar gamsarwa ba ta hanyar rigima ba, saboda mai abin faɗa a baya faɗa.
To madalla, Allah ya karɓa. Yanzu mun zo ga saƙonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa BOA America da Hausa mai magana Bello Alale kuwa sandan doka don ya kasance a cikin wannan dama. Ni godiya ga malami na musamman Malam Abbas Jega. Ina fatan ina yi ma malam fatan alheri. Allah shi ƙara ma malam lahiya da ƙwarin gwiwa kamar yadda yake ƙwaratar da gwiwoyin musulmi a kan su zauna lahiya su yi hani da ainihin abubuwan da ba su da kyawu, su yi horo da abubuwan da ke sa a zauna lahiya kuma a yi zama na ƙwarai.
Mai magana Malam Rayyano Sa'idu Gayri a jihar Zamfara Najeriya. A yau zan yi yabo ne da jinjina ga shugabanninmu na musulunci, musamman malamai masu gudanar da tafsirin Alkur'ani mai girma a wannan lokaci na watan azumin Ramadana, bisa ga yadda suke yin addu'a ga shugaban ƙasarmu Muhammadu Buhari.
Assalamu alaikum muryar Amurka. Mai magana Hamidu Kadallabu daga nan Kadallabu a komin Budumariya jihar Zamfara Jamhuriyar Niger. Ina kirawa 'yan kasuwanmu na Najeriya, kuma ina kirawa 'yan kasuwanmu na Niger, ku yi ma sauki kayan kuna masarufi, ku yi ma sauki talakawa, ku samu lada.
Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Yusuf Bazuka mai lauda Bololo a jihar Bauchi. Ina kira ga Yahya Abubakar barista gwamnan jihar Bauchi. Wannan al'amari da ka yi na saya wa sarakunan gargajiya dokuna da kayan adon doki har nan miliyan 96, a gaskiya ya kamata ka koma baya ka sake tunani. Jihar Bauchi ba wannan ne damuwarta ba. Mun talakawan jihar Bauchi, abubuwan da suka dame mu ba waɗannan ba ne suka dame mu.
To madalla, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a taƙaice.
To ladan jiya Litinin, shugaba Donald Trump ya ƙara samun koma baya domin wata kotun ɗaukaka ƙara ta gwamnatin tarayya ta biyu ta kada ƙuri'a taka burki kan amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen taƙaitawa ƙasashe shida galibi musulmi su kunin kawo ziyara Amurka. Kotun ɗaukaka ƙara ta tara da ke birnin San Francisco ta kada ƙuri'a bai ɗaya jiya Litinin na ƙin amincewa da umarnin wucin gadi da shugaba Donald Trump ya bayar bisa hujjar cewa shugaban ƙasar ya wuce gona da iri da ba da wannan umarni a ranar 2 ga watan Maris na kare ƙasar daga 'yan ta'adda da ke shiga Amurka. Jami'an ƙungiyar tarayyar Turai da na ƙasar Turkiya za su gana yau Talata a birnin Brussels da nufin sake ci gaba da tattaunawa kan ƙoƙarin Turkiya na shiga ƙungiyar da aka shafe shekara da shekaru ana yi.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu Ahmadun kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ita Grace Alheri Abdu da taimaka min domin gabatar da shirin, sai injiniyanmu Solomon Abu, wato Solomon Abu da ya ba da umarni, sai injiniyanmu Zainab, ni Ladan Ibrahim Yawo ke cewa sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Ciki ko har da shirin nan na noma tushen arziki wanda Sarfilu Hashin Gumi ke shiryawa kuma ya gabatar.